Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masararu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta dake kunshe da tsantsan rayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa sashi na 39 ya ba da dama. Salisu Bafayu sunana wanda zamu gabatar da shirin tare da abokin aiki
Adamu Suleiman Muhammad
sai Abiyu. Tuma dalla Adamu barka da juma'a.
Salisu da fatan an yi sallar juma'a lafiya.
To alhamdulillah Allah ya karbi ibadunmu.
Amin ga mun to gangaren karshen sati.
Babu shakka gobe ne ake sa ran kuma za a fafata a zabukan nan da hukumar zabe ta tanadi ranar 25 ga wata ko
a kananan hukumomi guda 9 a jihar Kano.
Wasu daga ciki sun hada da zaben yan majalisar wakilai a tarayyar kasa
da kuma na yan majalisar jihohi a wasu kananan hukumomin ba.
Daga ciki akwai mazabar kananan hukumomin Kirda Bebeji
da Tudun Wada da Dogo ba
da kuma nan Kumbotsa makociyar mu.
Na'am. Na jihohi kuma kaga ya hadar da Minjibir da kuma Madobi
sai kuma karamar hukumar Rogo wanda ake sa ran za a gabatar da zaben majalisar dokoki ta jiha. To zaben da muna fatan shi lami lafiya ba tare da tashin hankula ba kamar yadda aka ji ta bakin wadansu daga cikin yan takarar na yin kira ga masoya da magoya baya musamman ƴaƴan jam'iyyunsu domin a gudanar zaben nan ba tare da tashin hankula ba.
Amin. Mukalli irin yadda take kasancewa a ƙasa ko ka san babban abin da za a iya cewa yana ta kai kamo bai huci batun tabbatarwa ko kuma sahalewar kaddamar da wancan kwamiti na tsaro na Omotukun wanda ya shafi wasu daga cikin yankunan jihohi da suke kudancin kasar nan.
Babu shakka jihohi ne dake kudu maso yammacin kasar nan wato guda 6 waɗanda ka san bayan dunkulewa da tabbatar da wannan rundunar tsaro ta Omotukun an yi watsi da ita wadda gwamnatin tarayya ta ce wannan mataki da suke shirin dauka ko kuma ma suka dauka haramtacce ne ta bakin shi Antony General kuma minista na shari'a kenan
Abubakar Malama ba.
To ka san akwai wani zama da aka yi a jiya Adamu tsakanin mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo da kuma waɗannan gwamnoni guda 6 ciki har da shi minista na harkokin shari'a wato Abubakar Malami.
Na'am. Ka san a lokacin da aka suka zauna suna sun bujuro da shi wannan batu na shi a Motukun bayan da za a iya cewa aka bujuro da shi gwamnatin tarayya ta ce harantaccen abu ne wanda a jiya kuma za a iya cewa wancan abu ya samu damar sahalewa duba da an buga masa guduma.
To a ce an buga masa guduma da mutum da magana ce ta cimma matsaya akan hurumin doka.
Eh ai yanzu sun riga sun gama cewa a je ayi akwai abuguwa kuma da za su je su zauna su kalle shi a batu ne yanda ka'ida su yake kuma da doka. Ai tuni wasu za su iya ce an buga masa guduma sakamakon namba 2 ne fa ya jagoranci zaman kuma za a iya ce muƙaddashin shugaban ƙasa tunda a jiya akai kuma shi ne yake rike da ƙasar.
To kada ka manta cewa shi Antony General Abubakar Malami ya ce kuma da shi a zaman.
Eh yana zaman.
Ya ce duk da haka har yanzu suna nan akan bakansa na cewa wannan tsari na rundunar tsaro ta Omotukun haramtacce ne wanda ƴan gwagwarmaya sun jima suna ganin cewa dama bai halatta a ce an bar wani yanki ya kirkiri rundunar tsaro irin wannan ba domin suna ganin barazana ce ga
kaga kaga in zaka ce yana kallon abun a hange na masanin a matsayinsa na masanin tsaro masanin dokoki kaga shi ma nan ba biyan za a iya cewa dukkanin su san makal shi ma daga nan ya fito.
Babu shakka shi Professor Yemi
Osinbajo shi tunda kaga lawyer ne kuma har yana da wannan number girma ta san ma.
To kaga biyo bayan daukar wannan mataki a Dumu ƴan gwagwarmaya fa har yanzu sun ce fa za saurara na aka
akwai Comrade Isaac Gandun Albasa
wanda ke ganin cewa wannan tsari na kokarin tabbatar da rushe demokradiyya musamman ma abin da yake ganin na kokarin raba kasar gida biyu wanda har ma yake ganin idan har al'amarin na gaskiya ne ya kamata a ce kowane yankuna an jiyo irin wannan runduna ta tsaro.
Idan da gaske ake ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya dan me yasa ba za a ɗebe su a kai su bangaren Maiduguri ba me yasa ba za a kai su wancan bangaren a kwantar da wannan rigimar ba amma sai a ware wani yanki ana tunanin cewa wannan yankin shi kadai ne yake da matsala
kamar irin rigakafi ne da Bahaushe kan ce yafi magani wataƙila za su kange idan ma wata matsala ta tsaro za ta shiga yankin su kaga za su iya kawo dauki ko
ai alaji samar da su ita ce babban matsala ta tsaro domin na farko idan ka duba zaka ga idan ka ce ka ware su a wannan yankin yankin jahohi guda shida suna da wannan yankin kada ka manta bangaren Inyamurai su ma za su ware nasu kuma kace sun riga sun ware nasu me kake tunani idan arewacin Najeriya su ma suka fito da irin wannan abubuwa suka fitar da shi kaga kenan a takaice cikin ruwan sanyi kasar nan ka raba ta kashi uku kenan kowanne suna da jami'an tsaron su kuma babban
man samar da jami'an tsaron menene illa in dai har da mun za su taimaka ne wajen tabbatar da zaman lafiyar al'umma
kalli irin motocin da aka siyo musu ka kalli irin makaman da aka ba su ko civil defense lokacin da aka kafa ta wadda doka ta tabbatar da ita kafin a bata bindiga sai da aka dauki tsawon lokaci amma a cikin dan wannan takin har an ba su bindigogi sai ka tambayi kanka wane ne ma yayi training din su daga wata kasa aka training din su ko anan kasa aka training din su idan anan kasa aka training din su su waye suka yi training din su har suka ba su wannan damar rike wannan makama
wanda ra hakan din ya zama illa wata kilku da kuke kallo kuma wata kilba za ku iya kirkiro naku jami'an tsaron domin kiyaye yankin ku daga barazanar tsaron ba
to wannan shine zaka haifar da rigima da cin karo na al'umma domin wannan dan yanki idan ya ga dan wani yanki a bangaren sa bai masa abin da yake so ba zai iya attacking din shi kaga tun daga nan ka fara samu abin da ake cewa clashing kuma wannan gabaki daya wakilan arewa in har suka bari wannan abu ya tabbata sun nuna cewa to ba sa kishin al'umma su su gwamnonin arewa su fito su kalubalanci wannan abu domin ta karkashin kasa raba kasan nan yake so yayi yanki uku mutukar aka kyale wannan abu ya tabbata
to kaji kuma da Ishak gandan albasa
da hasashen sa da kuma kallon da yake yi ka san ai yana cewa barazana ne ma shi kansa ga sha'anin tsaro
to akwai dai gaskiya bukatar su mahukunta kasance su ne suka fi kowa sanin abubuwan da ke kai kawo su ƙara duba wannan al'amari a namu
na'am
to amma kafin nan Adamu mu dawo jihar Kano
to jihar Kano ka san tun bayan samun nasarar shi gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wancan kotu ta daga kesi Allah ya isa
ka san an yi babban kamo a jami'ar APC
na ana ganin an kamo lamba biyu a tsagin konkwasiya
ai baka ce lamba biyu ba ma an kace lamba ɗaya ta tsarin shugabancin PDP ma baka yi kuskure ba
wai a tsagin ita kanta konkwasiyar ko
na'am
eh duba da shi ne daga an ce daga shi tsohon gwamnati
sai shi
sai shi
to magana ce ta tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma tsohon shugaban jami'ar PDP engineer Rabi Suleiman Bichi
na'am
wanda ka san a fadar gwamnati aka yi bikin karbarsa tare da tube jajayen hulunan su to a yayin wancan biki akwai General Idris Bello Dambazo mai retire
ka san shi ma kwanakin baya kafin zabe yayi canja sheka
kwarai da gaske
cin gidan PDP konkwasiya zuwa bangaren gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Ko shakka babu shi ma sarkin yakin konkwasiya ne amma a baya ba a yanzu ba.
Kuma ya zama na gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Wataƙila dan haka ne ma muka ji yana cewa dama can suna tare da shi Rabi Suleiman Bichi magana ta bambancin aƙidar siyasa baya nufin cewa ba sa kullakulla tsakanin su.
Ana cewa mai gaskiya yana tare da nasara. Shi yasa aka yi zabe Allah ya baka nasara. Aka je tribunal Allah ya baka nasara aka je court of appeal Allah ya baka nasara aka je supreme court Allah ya baka nasara amma shi sai ya zama mai tsadi ne ko mai girma gwamna ina ta kawo bunnan waɗannan nasarori sannan a yau ga waɗannan ƴan uwa namu su ma Allah ya kawo su cikin mu kuma abin da nake so in tabbatar maka da sauran mu nan duka shine Rabi Suleiman Bichi ba yau ya shigo tsarin APC Ganduje ba tun da farko da abubuwa suka fara su kurkucewa tare da shi muka zauna aka yi shawara cewa za a fice saboda haka ya dai zo amma tuntuni muna tare da shi dan gare ne ya rike shi ko wannan zaren ya yanke ya watsar yanzu ya dawo cikin mu
Idris Bello Dambazo kenan tsohon kwamishina na ayyuka na musamman zamanin gwamnatin engineer Rabi Musa Kwankwaso
to amma Adamu akwai masu yada angizan gwamnatin jami'ar APC a nan jihar Kano irin su Dattijo Magajiya Lawa
ka san bayan shi Magajiya Lawa ya taya murna ga wannan nasara da shi gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu
ya ce har yanzu makogaran su a bushe yake sakamakon babatu da suka dade suna yi dangane da kare muhibba da kuma tallata gwamnatin jami'ar APC a nan jihar Kano sai dai har yanzu ya ce ba a wayoye su ba
tun daga kan shugaban kasa zuwa gononin jihohi musamman jihar Kano zuwa kananan hukumomi a yara na ƴaƴa na 'yan media ya kamata a duba su da 'yan jami'a domin makogoran mu ya bushe in mun hadi ruwan mu baya tafiya ciki kuma wa'annan mu annan mu yara su suka ci yakin nan to tunda Allah ya sa an kawo ƙarshen yaki ya kamata dan Allah dan annabi a san wani abu da za a yi
amma baka jin duk wannan koke da kuke yi na halin rashin abin hannu ba dan gwamnatin ta rike kudaden kananan hukumomi kamar yadda ake zargin ta ba da za ku ringa shiga cikin wannan halin har ku ringa rukun a jika makoshin ku
a ba za mu shiga ba ya kamata lalle a saki wannan dama ita ma kananan hukumomi a saka a ba su dama a ba su cikakken yanci kamar yadda muka samu labari a baya su dinga samun kudaden su domin idan an yi wannan magana ta gaskiya kananan hukumomi za su rigiya gwamnati tension duk wannan koke-koke da muke yi insha Allah idan aka yi haka ba za mu samu ba
to idan misali ba a yi hakan kun samu mafita ba akwai wani kalubale game da jami'a
a to idan ba ta yi haka ba ga taga al'umar kasa ga sojan baka ba an daina siyasa ba kenan ko ba an daina takara ba kenan kuma idan jami'a tana son ci gaba ta kan yi gyare-gyare tun kafin lokacin zabe ya zo ya kamata dai tabbata yi wannan gyaran
to Adamu Mutsallaka karamar hukumar birnin Kano wanda honorable Shaban Ibrahim Sharaf yake wakilcin majalisar tarayya a wannan yanki
na'am akwai Awalu Bala Makurari yana daya daga cikin matasa a wannan karamar hukuma kuma daya daga cikin magoyin bayan shi honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa
wanda ke ganin cewa samun irin Shaban din a wajen cika alƙawari a siyasar jihar Kano sai an tona musamman ma yadda ya tabbatar da alƙawarin kai waɗancan dalibai kasashen ƙetare domin su karo karatunsu
Shaban ya zama wakili na arewacin Najeriya, ya zama wakilin ƴan majalisa, sannan ya zama wakilin gwamnoni na arewa domin a tarihi babu wani ɗan majalisa wanda ya ebi yara guda 100 ya fitar da su kasashen waje sai honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa jagoran karamar hukumar birni kuma shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri na tarayyar Najeriya.
Amma wannan yabo bai yi burba la'akari da cewa ɗaliban nan yanzu suka tafi basu ƙare karatun ba.
Babba yo dole ne mu yaba. Akwai mutanen da suke ganin ba ma za a iya ba. Akwai wanda
farawar
da ranar da aka yi siyasar ta kare
shi dan
to su muke gayawa mun godewa Allah
ma'ana dawai ne karatun kaga an kare
da abin da ka sani shi aban ya ce daga farkon karatun sa har gamawa to me zamu ce wa Allah
za a yi ai ba lalle da
yan municipal
za a yi ba
godewa Allah ku yi wa danku addu'a wanda kuka zaba ya jajirce kuma ya cancanta kuma ku ci gaba da yi masa addu'a shi aban ya ba mara dakunya ina makiya na karamar hukumar birni ina wanda ba sa san ci gaban karamar hukumar birni to shi aban ya fitar da makiyan da masoyan ya fitar da su kunya sai kuma ku je ku boni layin amma mu ƴan municipal muna godewa Shaban
baka da masaniyar daliban da suke koken cewa an dauki nauyin sa an tabbata su amma ba a biya musu kudin makaranta ba
alhaji ba irin wannan ba Shaban daga farkon fara karatun har gama karatun komai ya gama shi yasa muke godewa Allah kuma muke ga ƴan karamar hukumar birni Shaban shine dan majalisa da ba ku taba yin irin sa ba kuma 2023 abinda Shaban yace ayi da yadda Allah shi za a yi
Awalu Bala Makurari kenan daga gidan siyasar Shaban Ibrahim Sharaɗa dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar birni a majalisar kasa
to daga karamar hukumar birnin Adamu Mutsallaka karamar hukumar Kumbotso
makociyar ta ba
inda muka karbi bakuncin Mustafa Jeje
wanda yazo yana godiya ga gidauniyar Ganduje Gawuna na ci gaba da take da wanzar da alkhairai ga al'umar jihar Kano
Godiya ta musamman ga mai girma Isa ɗan baba, godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano, godiya ta musamman ga uban wannan kungiya mai girma Gawuna, godiya ta musamman ga jagoran wannan kungiya mai girma Mansur Isa Gawuna. Allah ya tsare mutuntakarka, ku ci gaba da taimakon al'umma, Allah zai ji kanku.
Wai wace kungiya ce wannan?
Kungiyar Ganduje Gawuna Foundation karkashin jagorancin mai girma Isa ɗan baba da uban wannan kungiya mai girma Jibuti Gwamna da uban kowa da kowa akan wannan harkar mai girma gwamnan jihar Kano muna roƙon Allah ya ci gaba da taimakon ku ci gaba da taimakon marayu mata marasa lafiya Allah zai ji kan duk wanda ya ji kan wanda ba shi da shi
a ina suke samun kudaden da ake rabawa a tsakanin al'umma
a gwamnati ce mai albarka ta mai girma Kadimul Islam take taimakon ta saboda gwamnati ce mai tausayin marayu mata marasa lafiya
wai jeje yana nufin kudin gwamnati ake diba ake zuba a wannan gidauniya
a ba haka muke nufi ba isa muke kira da wani attajiri da yake Najeriya da jihar Kano da local government dina mai albarka da ku shigo wannan kungiya ku taimake su duk wanda ya taimaki wayannan mutanen Allah zai taimake shi
Mustapha Jeje Sheka
to a dai karamar hukumar ta Kumbotso ne Adamu suke da honorable Yawo Abdullahi Enshana
wanda yake kula da shugaban hukumar nan ta CRC wanda a yanzu aka canja mata suna zuwa CPC
an ce ya gina masallaci da kuma rijiyoyin burtsatse a yankin karamar hukumar ta Kumbotso
Alhaji Uba Musa Chala Salisu ka san shine a shugaban CPC din a yankin na karamar hukumar ta Kumbotso wanda kuma ina ga shine ya wakilci shi honorable Yawo Abdullahi Enshana yayin da za a bude wancan masallaci da kuma waɗancan rijiyoyin burtsatse da da aka gina.
Yau mun zo duba wannan aiki wanda mai girma shugaban CPC na jihar Kano yake yi na aikin wannan masallaci. Mun zo idan wannan aikin masallaci ne wannan mazaba ta kureken sani domin a taimakawa jama'a.
To Adamu ba wai Honorable Uba Musa ne kada ya gabatar da jawabi yayin kaddamar da wannan aikin alheri da al'ummar karamar hukumar Kumbo suke amfana ba. Kasan an ce ranar bikin farar kaza balbela ba sai an bata gurin gayyata ba. Domin ku Honorable Sha'ibu Abdullahi Kureken Sani a matsayin sa na shugaban wannan hukuma ta CPC a wannan mazaba
na tabbatar da nagarta ta shi Right Honorable Yawu Enshana musamman na bujuro da irin waɗannan aikace-aikace a wannan mazaba tasa.
Mai girma Raja Honorable Abdullahi Enshana ya tabbatar mana cewa da naje aka yi masa maganar masallaci yace shi da mun wannan aikin sa ne aje a duba masallaci duk abin da zai ci aje a gyara shi a tabbatar ana addini cikin walwala da nutsuwa a cikin wannan masallaci baka tabbatar izo ya aiko aka gani ga aiki ku ƴan jarida kun ga cewa ga ma'aikata ma suna yi aiki ne da yake tabbatacce ba wai aiki ne zace za a yi ba yi ake yi to saboda ku zama shaida ku tabbatar mana cewa wannan jagora ne nagari jagora ne wanda bai da riko a zuciyarsa jagora ne wanda bai nufin kowa da wani sharri sai dai alkhairi shi yasa muke ganin cewa kullun alkhairi ne yake binsa.
To Honorable Sha'ibu Abdullahi Kureken Sani kenan daga yankin karamar hukumar Kumbotso daga nan kuma sai ina Adamu
daga nan sai mun leka yankin karamar hukumar Nasarawa
karamar hukumar da aka ce kakakin majalisar ta Honorable Sale Commander yayi rabon tallafi ga marayu a wannan yanki.
Na'am har ma yayin wannan taro Honorable Suleiman Dogon Gida wanda tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar ne ta Nasarawa yake waɗannan kalabai na jinjinawa shi Honorable Sale Commander
a matsayin sa na wakilin Honorable Lamin Sana Algon na karamar hukumar Nasarawa.
Ta goma shin ban san wanda ya bawa sisika shawara ba kusan rayuwar dan adam ya dauka gaba daya ya kyautata ta dan adam gaba dayan shi bai cika dan adam ba sai ilimi to ga littafai zai bayar wanda duk wanda ya san amfanin littafi ilimi ake na biyu kowanne dan adam yana son sutura ga sika ya kawo shadda da atamfa wanda duk wanda ya dinka ko wacce ta dinka za ta suturce jikinta sannan duk wanda ya sani rayuwa ba ta yiwa sai an ci abinci idan ba haka ba za a nutsuwa yau ga sika ya kawo abinci kuma gashi za a raba mutane su ci domin su samu ingantacciyar rayuwarsu sannan ilimi da sauransu duk inda muke nema ko a kabari ci aiki Allah ya haskaka kabarinmu Allah ya ba mu haske ga inji an kawo a haskaka guraren da za a yi karatu da tafsiri da sauransu sannan duk inda bako yake ya ake yi kai wa bako shin fada ka bashi ruwa ya sha ga tabarni an kawo to wani karamci ne ya wuce wannan kuma lalle hakika sika Sale Commander kwalwaka tana ja masu baka shawara suna amfani da abin da ya kamata.
Honorable Suleiman Dogon Gida kenan tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Nasara wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar ta Nasara Honorable Lamin Sani.
To da wannan Adamu mu koma kan batun masu taya murna da kuma fatan alheri ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa samun nasara a kotun koli.
Mu leka yankin karamar hukumar Bichi inda muka ji Murtala Yusuf Bichi yana taya gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje samun wannan nasara da yayi da kuma babban kamu da aka yi na tsohon shugaban jam'iyyar PDP Rabiu Suleiman Bichi.
Ina amfani da wannan dama domin miƙa sakon taya murna ga mai girma gwamnan jihar Kano jagoran jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje a bisa nasarar da Allah subhanahu wataala ya bamu a kotun koli ta tarayya. Allah ya riko da hannayensa ya bashi ikon ci gaba da aiwatar da ayyukan alkhairi ga al'ummar jihar Kano amin. Haka zalika mai girma sardaunan Kano na maraba lale da dawowar tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP na jihar Kano Alhaji Rabiu Suleiman Bichi cikin jam'iyyar APC da fatan Allah subhanahu wataala ya sa hakan ya zama mafi alkhairi a gare mu baki daya amin.
To amma yayin da kuke murna da dawowar su waɗannan jagorori na PDP da ma ita wannan nasara da kuke ganin kun samu a gaban kotu su fa yan hamayya suna ganin cewa kamar kwatar haƙƙin sa aka yi wanda nan gaba watakila za ku iya girbe abin da kuka shuka.
Babu magana ta kwata haƙƙi magana ce ga dukkanin mu baki daya mu musulmi ne mu kuma duk mutumin da yake musulmi ne ya yarda da kaddara dan haka abin nan ba magana kwata haƙƙi wace magana ce ta wanda Allah ya ba kuma duk mai hankali da ma roko yake Allah ya mana abin da ya fi alkhairi muna kyautata zaton abin da Allah ya fi alkhairi ne Allah ya yi mana.
To Murtala Yusuf
daga taroni ma haka za iya cewa irin wannan kalamai na shi Murtala ne take fita ta bakin Honorable Shehu Isa Direba
sai dai shi ya saba kadan domin ko shi Shehu Isa Direba mamaki ne ishe shi yadda kwankusawa ke tafka asara amma wai suna cewa ko a jikin su
wannan ya tabbatar da cewa shi mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwasa a ruɗe yake kuma ya gigita. Ai Allah subhanahu wataala ta yayi duk lokutan da nasara ta to zaka ga mutane suna shigo maka afwajan afwaja, amma kai mutane suna fita saboda kuna cikin dimuwa, kuna cewa wai ku ba abin da ya same ku. Irin wannan mun taba yin ta a baya muna cikin gwamnati, sai da muka tuntsira muka gane da matsala.
To amma shi ma yanzu ai ba a kai ga lokacin da za a gane da matsalar ba, wata kilsi nan gaba zaka gane cewa lallai kunkusiya tana da karfin ta.
Ha ba Alhaji, a ce ma Rabi Suleiman Bucci ya fita daga cikin kunkusiya.
To an ce bai fita da wasu jama'a ba.
Ya fi akwai tsohon dan majalisar mu na jiha Mamman Ishaku da jigajikan irinsu, a ce maka yau Aminu Dabo wanda duk kudin da ake kashewa kunkusiya Aminu Dabo ne yau baya ciki, irinsu Bala Gwagwarwa ba sa cikin wannan tafiyar. Kai zaton wai akwai nasara
suka shigo APC, mai suka kara mata?
Wallahi sun kara mata nagarta da kwarjini, kuma
ba irin nagarta da kwarjini
dinga ya maka dan
amma aka bar su babu wani makami da za su taimaka wa gwamnati.
Shi mai girma Rabi Musa Kwankwasa ya kamata ya fahimta cewa duk lokutan da kaga jama'ar jikinka kullun ballewa suke, kamata ka zauna kai karatun ta nutsu ka gane
an ba su fasara cewa kwadaita ne na siyasa kawai.
Wani irin kwadayi mutane suna fita suna samun nasara, kuma wai yau ka wayi gari kana magana kana cewa wai kai ma wai ba a biya ka haƙƙinka ba tunda ka bar gwamnati. Ai kamata dignity dan abinda kai wa Mallam Ibrahim Shekarau kenan, wanda ka dora akan kujera ka zama sila, yau gashi shi ma ya ki ba zai biya ka haƙƙi.
Kuma da aka dora a kujera sai ya butulci,
ba wani in butulci ne shi ya fara yi wa sanata Hamisu Musa yi wa su baban Musa Gwadabe.
Honorable Shehu Isa Direba kenan, a ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar APC daga yankin Karamar Hukumar Tarauni,
kuma tsohon dan takarar Majalisar Dokoki ta jiha a yankin
a yankin na Tarauni ba.
To bayan shi akwai Sheikh Badr Din Kano,
tsohon dan takarar gwamna ne a ƙarƙashin jam'iyyar GPN.
Shi kuwa Nasrayin Adamu wai gani yake haƙƙin wasu ƴan siyasa ne yake cin kunkusiya, wanda yake ganin a dalilin haka ne ma wannan waƙiya ta fada mata ta asarar magoya baya.
Ina hakin su Malam Salu Sagir Takai, ina hakin su Aminu Bar Al-Amin Little, ina hakin su Jafar Sani Bello, ina dukkan ƴan takarkarin da suka yi takara a PDP da waɗanda aka yi zaɓe suka zo suka ci shi gabanin jam'iyya sai da ya tarwatsa su ya zuba wanda yake so. Shi kuma san zuciya ɓacin zuciya, duk wanda ya san abin da yake masa ciwo wa zai bi Rabi Musa Kwankwasa ba. So da siyasar sa ba ta al'umma ba ce ba, siyasa ce ta ƴar rufa-rufa. Yanzu abinda zan baka misali a wannan zaɓe kawai da aka yi, mun bi Dr. Abdullahi Umar Gandu da Namala Ibrahim Shekarau mun gani da ƴaƴansu ake tafiya wajajen da ake campaign portfolio ka gamin babu inda ba a je da su ba. Amma ka gaya min a siyasar Kwankwasa ta baya ko ta yanzu ina ya taba tafiya da ɗansa a cikin harkar siyasa? To dan haka wannan abu ne wanda ya kwammace yana ganin cewa kamar matasa ba su gama mallakar hankalin kansu ba, bari ya cusa su ya musu wayo ya zura su a gaba shi ya fake a gefe. To dan haka yana wannan rantsarantsan da sauransu kansa za ta koma alhakin al'umar jihar Kano, wallahi ba yanzu zai gani ba sai ma nan gaba.
To Honorable Sheikh Badruddin Kano kenan, tsohon dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar GPN.
To daga nan kuma
to ka san Salisu har yanzu masu wannan fatan ba za su ƙare ba, duba da za iya cewa kakar abinci ta kama.
A to ai ko mako guda ba iba Adamu.
Na'am, inda muka karbi bakuncin Maisara Umar Namadi wanda yazo da yabo ga shi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje,
musamman ma akan abin da yace yin kira ga ƴan hamayya da zuwa ai tafiya daya domin ciyar da al'umma jihar Kano gaba.
To wannan abin alkhairi ne, kuma duk da haka wani abin jin dadi da na ƙara samu daga bakin mai girma gwamna na cewa duk waɗanda suke Kano State na kowanne jam'iyya su zo a hada aiki tare, wannan abin alkhairi ne. Dan haka wannan abu yana da kyau wanda suka ji su fahimci wannan abin su zo ai tafiyar da su dan a ciyar da Kano gaba.
Ta ina kake hangowa alherin bayan an ce gwamnatin ba ta karɓar shawarori?
A mutane ne ka san adawa baya wuce wannan, ka duba baka gani fa gwamnonin Najeriya 36 su suka bashi number yabo na cewa yafi kowa cancanta aikace-aikace da ake bayarwa a al'umma.
To ayyukan da aka ce yawancin su gadar sai a tsohuwar gwamnati yanzu ya dora?
Ai shi daman sarkin aiki ne, Ganduje gandun aiki ba ake cewa, kawai ko duk wanda aka faɗa mai Ganduje gandun aiki ai cikakken mutum ne. Sannan kuma ina so in ƙara da mai girma jagoran binni Shaban Sharada dangane abin alkhairin da yayi, wanda akwai jam'iyyar da su suna ganin su ne kadai suke kai ƴaƴansu waje, amma gashi an samu dan majalisa na tarayya ba sanata ba yayi wannan abin alkhairi, ya ɗibi yayin talaka ya kai Sudan dan ƙaro karatu. Wannan gaskiya mu ba abin da zamu ce, Kano State jagororin mu su ne mana abin da yake na alkhairi.
Maisara Umar Namadi kenan, wanda yake yabo da jinjina ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
To sai dai ka san shi kira da Maisara yake ganin cewa Gandujen yayi abun a jinjina masa ne. Ya saba da abin da ya fito ta bakin Madugun Kwankwasiya, wato engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
A yayin tattaunawa da jiya da yayi da manema labarai,
shin ya zai amsa wannan kira da Ganduje na cewa a zo a tafi a dunkule waje guda domin cewa da al'ummar jihar Kano gaba?
To, ka san Rabi Kwankwaso da Kwankwasiya su ne headquarters sulhu wanda ya kawo shi ana karɓarsa. Amma wannan magana da ya faɗa ta sha karo da maganarsa ta ƙarshe ta jiya, yanda ya faɗi maganganu marasa kyau a kaina, wanda kaga wannan ya nuna cewar waccan da ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba.
Ka ji ko me ya faɗa ya salansa?
Na ji da yawa daga cikin abubuwan da ya faɗa bai faɗa alheri a kaina ba.
To amma misali tunda kai ma ci gaban Kano ne a gabanka, ba za ka dan sassauta ba?
Mai ƙarin sassauci da aka ɗauki gwamna aka ce ungo tafi ka je ka yi da nufin za a yi alheri, kuma abin ya zama duka sharri gare mu ga al'umma ga baki ɗaya a jihar Kano. Tsari ya zo wanda yake na rashin jin daɗi, kowa ka gani a jihar nan Allah kaɗai san abin da yake zuciyarsa. Yanzu jahilci ya yi ƙarfi, harkar ilimi an kashe ta, yanzu rashin aikin yi ya faɗaɗa, yanzu asibitocinmu in ka je sai dai ka je ka tarar da garwar gurin, mutane suna cikin wahala, shugabanni suna yin abubuwa waɗanda suke bai kamata su yi ba. Dukkanin irin wannan abubuwa ne waɗanda suke muhimmai, wanda kuma su ya dame mu. Sulhun aka gyara wa'annan, shikenan sai a yi sulhu.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
To mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na kowanne gauta a wannan lokaci, a madadin dukkanin abokanan aiki a musamman Nasiru Salisu Zango, Ibrahim Isaac ɗan uwa Rano, Kalis Shatima da kuma Salisu Bafayo da muka gabatar da shirin tare, sunana Adamu Suleiman Muhammad nake cewa assalamu alaikum, da fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.